الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mun shiga daren Lahadi wanda ya daidai da daren 9 ga watan Dhulqa'ada, hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka komawa sa Madina, yau shekara 1431, wanda ya daidai da 16 ga watan Oktoba shekara ta 2010. Idan ba ku manta ba, a karatun wannan littafi da muke wanda ke magana akan mata 'yan wutar jahannama, mun je wata gaba ta biyu a cikin gabobin da malam ya kulla dangane da abin da ya shafi mafatihun nari lin nisa'i, mabudan wutar jahannama da ke da alaka da mata. A karkashin wannan gaba ce malam ya ce mabudin farko da mata ke rike makansu na wutar jahannama shine ashirku billahi, in ba ku manta ba, hada Allah da wani shirka. Abu nabiyu sai ya ce asihiru. To asihiru ne muku bayani cewa shi ma yana da alaka ne da shirka, amma abin da yasa malam ya kawo sa a mazaunin shi na daban, saboda shirka dama ita Allah ya ce wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikuna, mafi yawan mutane in ka tara su gaba dayan su mafi yawansu ba sa imanin gaskiya da Allah, sai sun rinka shirka da shi. To abin da ya shafi sihiri kuma, idan ka tara jama'a gaba ɗayan su maza da mata, bangaren da suka fi alaka da sihiri sune ƴaƴa mata. Jama'ar musulmi, kun gane ku? Shi yasa da wahalan gaske kaga ƴa mace ta yi imani da Allah sai wanda Allah ya tsare. Don haka a ƙarƙashin wannan gaba ta sihiri muka ɗauko wata gaba a cikin littafin As-Sarimul Battar, ba kuma ta ba muke tattaunawa dangane da meye sihirin, mun yi bayani dangane da gaskiyar waɗanda ake haɗa kai da su cikin shaidanin aljanu ana yin sihiri. Muka kawo dalilai a cikin Al-Qur'ani da Sunna cewa aljanu gaskiya ne akwai su, akwai kuma shaidanin aljanu a cikin aljane wanda gaskiya ne akwai su, da su ne ake hada kai ana yin tsafa-tsafa ana yin asiri tsakanin su shaidanin aljanin da bokaye ko ƴan duba ko masu ƴakkara-kara ko masu sihiri ko masu tsafi da sauransu. Har muka ambata cewa babu yanda za a yi boka da yake neman haɗin kan aljani akan wani abu, babu yanda za a yi aljani ya bashi haɗin kai har sai ya mai ɗayan abubuwan da suke na haramun ne Allah ya haramta, ko sai ɗayan abubuwan da zunzurutun kafirci ne ko shirka ne, sannan shi shaidanin aljanin zai yadda ya haɗa kai da bokan a yi aikin. Daga ciki malam ya kawo mana misali cewa ba yanda za a yi shaidanin aljani yadda ya haɗa kai su aiki da boka har sai bokan ya iya buɗe baki ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ko kuma ya tara annaba gaba ɗaya zagi su tas, wani ma ya wuce nan sai ya buɗe baki ya zagi rabbul alamina. Duk mun karanta ku ji, kuma wallahi yau har anan zariya akwai bokayen da shaidanin aljanu ke shar'anta musu irin waɗannan abubuwan, kuma suna yi. Malam ya nuna mana cewa akwai bokan da shaidanin aljani ba zai ba su haɗin kai ba har sai ya shar'anta ya samu Qur'ani izu 60 ya raba shi biyu, ya silifa da izu 30 a tafin kafarsa ɗaya, ya silifa da izu 1:30 ɗin a ɗaya kafar tasa, ya tattaka ya shiga ban ɗaki yana faɗin wasu kalmomi na shirka, sannan shaidanin aljanin ya ba shi haɗin kai akan abin da ake so a yi na sihiri ga wani. Jama'ar musulmi, kun gane? A ƙarshe malam ya kawo mana watan wata doka da sayyidina Umar ya rubuta ya aika kasashen musulmi cewa duk inda akwai wani boka namiji ko boka ta mace duk inda suke a kasashen musulmi abi su a kashe wannan shine hukuncin musulunci Umar yayi wannan doka ne shekara ɗaya kafin ya bar duniya wannan kuma haka ya Ibn Qudamatul Maqdisi Allah ya ƙara jin kansa da rahma yace hukuncin boka shine wa haddu sahir alqatl hukuncin da ke kan boka a musulunci ko dan duba ko mai yakkarakara ko matsafi jama'ar musulmi kun gane ko mai yin asiri hukuncin sa a musulunci shine kisa ruwaya zalika an umar an ruwaito haka daga sayyidina umar wa usman ibn affan da sayyidina usman wa ibn umara an ruwaito haka daga abdullahi dan umar wa hafsa matar manzon Allah Hafsa fatawarta kenan duk inda boka yake in an kama shi a kashe wa Jundub ibn Abdullah haka fatuwar Jundub dan Abdullah kenan wa Jundub ibn Ka'ab wa Qais ibn Sa'ad wa Umar ibn Abdul Aziz wa huwa qawlu Abi Hanifa wa Malik wannan mun kawo ne saboda mutane su fahimci hukuncin musulunci da manya-manyan malaman musulunci suka yi akan bokaye da ƴan duba da masu asiri da ƴan kungiyar cult dan cultism duk ɗayan da masu secret society da ƴan duba da mayu masu maita wannan shine hukuncin sa a musulunci kisa domin yin tsafi ko asiri ko bokanci ko duba ko maita jama'ar musulmi kun gane wannan kafirci ne shi ko kafiri hukuncin sa a musulunci kisa amma kafirci ne shi bokanci wanda malamai suka saba akan kashe mai wasu na ganin cewa in ba yayi bokancin da ya kashe wani ba to ba za a kashe sa ba sai dai za a nemi ya tuba akan bokanci in ya ki a kashe sa wasu malamai suka ce in dai yayi bokanci ya tabbata boka ne ko ya ce ya tuba hukuncin shi a musulunci a kashe shi jama'ar musulmi kun gane ko Allah ya kyauta idan ba ku manta ba mun fara karatu a karkashin gabar da yanda ake bi ana bata sihiri a lokacin da aka yi wa wani aka yi ma wani sihiri wanda malam ya nuna mana cewa Allah a Qur'ani ya saukar da aya cewa wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minina mana karatu ne daga littafin in ba ku manta ba As-Sarim al-Battar fi at-tasaddi li sahratil ashrar na Wahid Abdussalam Bali shafi na 55 inda dai muka tsaya da asuba dazin jama'ar musulmi kun gane ku a daidai wannan lokaci da malam ya kawo wannan aya wacce ke suratul Isra'i aya ta 82 Allah ya ce muna saukarwa a cikin alqur'ani abinda yake waraka ne anan sai na fara magana cewa warakan nan daga cuta wadda gata ta zahiri ake gani wasu malamai suka ce cuta ta baɗini wadda ba a gani ita ce cuta ta kafirci ko shirka ko hasada waɗannan duk nau'uka ne na cuta da ke damun zuciya Qur'ani ana iya amfani da shi wurin magance matsalar wannan cutar jama'a kun gane ko wasu ko malamai suka ce kamar yanda malam ya ce mana ya ce wasu malamai na fassara wannan aya da cuta wadda gata ana gani a jikin dan adam ta gaba misali dan adam ya kare ba tsafi bane ba asiri bane yaqinin mutum game da Allah yana iya kallon kafar da ta kare ya rinka karanta wani abu na alqur'ani hucin karatun na taba wurin da ya kare ko yana karatun qur'ani yana tofawa sai a ga kashin na haduwa jama'ar musulmi kun gane yaqinin mutum game da sakankance wanda yake kan qur'ani da kuma yaddarsa da Allah yana iya magance wannan karaya jama'ar musulmi kun gane amma matsalar musulmi ayo gwada Allah ba da yaqini ne mutum zai bari in gwada tunda an ce to bari in gwada to da ka gwada Allah shi ma sai ya gwada ka sai kai sai ka ga an ki samun lafiya sai ka ce to gashi an karanta Qur'anin kuma ba lafiya to imanin ka ya lalace jama'a kun gane ko har inda muka kai daidai inda a yau zamu tashi inda mallam ke cewa mun tsaya a daidai karshe karshe inda ya ce wa minat tajarib al-amaliya allati zahara lana miraran wa takraran anna al-qur'ana laysa ilajan lis-sihri wal-massi wal-hasadi faqat bal innahu ilajun hatta lil-amrad al-udawiyya aidan kun ga wurin aiko yace yana daga abin da aka jaraba a aikace wanda ya bayyana a gare mu ba daya ba ba bi ba kai amma ta maimaitawa lalle shi alqur'ani ba magani ne kawai na sihiri da ake wa mutane ba duk wanda aka yi masihiri za a iya magance matsalar sihirin ta hanyar amfani da alqur'ani dama kun gane ko wal masi ko kuma aljani ya shiga jikin mutum yana fitinarsa ana iya magance matsalar cutarwar aljani wanda ba ta hanyar sihiri aka sashi a jikin mutum ba ana iya magance matsalar ta hanyar amfani da alqur'ani wal hasadi ko kuma hasada idan mutum na da matsala na cutar hasada jama'a kun gane ko ana iya karanta alqur'ani a magance mai matsalar hasadarsa da alqur'ani faqat ba wai wannan kadai alqur'ani ke magancewa ba sai mallam yace bal innahu ilaju shi qur'ani gaba ɗaya magani ne hatta lil amradul udawiyya aidan hadde ga cututtuka da ke samun gabban mutane gabobin jiki ciwon ido ciwon kunni ciwon hakori ciwon kai ciwon ciki ko kirji karaya ko dan kakkare babu ɗayan waɗannan da ba za a iya magance matsalar su da alqur'ani ba jama'ar musulmi kun gane to nan muka tsaya a karatun dazun na asuba ko sai mallam yace fa in qala qa'ilun idan mai magana da zai ce la budda min dalilin khasin fi kulli ayatin nakhtaruha min kitabillahi ta'ala linarqiya biha ahad almarda da wani zai bude baki ya ce dole ne sai an kawo mai dalili a kebe a cikin kowace aya da muke zabo ta a Qur'ani dan yin ruqya da ita ga wani daga cikin marasa lafiya aw na tawaqqafu ko ko mu tsaya kan mi aiki da ita har sai muna da dalili karara a Qur'ani da Sunna jama'a da yawa akwai wanda ke fadin wannan kalma sai su ce wai ina annabi ya karanta wasafati daga aya farko zuwa 11 akan aljani dake jikin mutum a kawo nasu to da wani zai yi irin wannan magana hatta kaji sun ce hatta ya'tiyana nasun su ba za su yi aiki da abun ba har sai nasi ya zo musu sabitun tabbataccen nasi cewa annannabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama raqa bi hadhihi al-aya hadha al-mar annabi ya yi ruqya da wannan aya ga wannan rashin lafiya a kawo dalili cewa annabi ya yi maganin wata cuta da wannan ayar jama'a kun gane ku fa naquli li ha'ula'i to idan da za su yi wannan tambayar mu da sai mu ce musu laqad wada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qa'idatan amma li kulli ruqyatin annabi ya aje wata ka'ida ga mamma ga duk wata ruqya da za a yi duk wani magani da za a yi akwai wata ka'ida ga mamma da annabi ya aje mana mu musulmi faqad sabata fi sahihi muslim hadisi ya tabbata a sahihu muslim cewa anna unasan qalu ya rasulullahi wasu mutane suka zo suka ce ya manzon Allah inna kunna narqi fil jahiliya mu dinnan muna yin ruqya a zamanin jahiliya muna magance matsalolin cututtukan mutane a zamanin jahiliya faqala sai annabi ya ce a'ridu alayya ruqaku to ku yi ku bujuro min da yanda kuke ruqyar taku inji ku bujuro min da ku yi inga yanda kuke ruqyar taku ku bujuro min da yanda kuke maganin inga ni yake sai annabi ya bude baci ya ce musu la ba'asa bir ruqyati babu laifi a magancewa mutum matsalar cutar da ke damunsa, babu laifi a magan wani ruqya malam takun shirkan, in dai a cikin ruqya ba shirka. Jama'ar musulmi kun gane, ita ko ruqya ana iya yin ta da Qur'ani ko da wani zikiri ko da wata addu'a wadda ta tabbata, ko kuma ma da wasu kalmomi waɗanda mutanen jahiliya na amfani da su, amma in an kalle su a cikin su ba shirka. Tunda annabi ya ce a'ridu alayya ruqaku, sai ya ce la ba'asa bir ruqyati ma lam takun shirkan, ku yi ruqyar taku in ga yanda take. Sai ya ce babu laifi a yi ta in dai ba shirka a ciki. Kaga ko ta jahiliyar in ba shirka za a iya yin ta. Jama'ar musulmi kun gane ku, wannan hadisi al-Imam Muslim ya fitar da shi fi kitabi salam lamba hadisi na 64, al-Imam an-Nawawi sharhin da yawa Muslim a mujalladi na 14 shafi na 187 ya fitar da shi. Sai malam yace fa min hadhal hadith, a karkashin wannan hadisin na'khudh jawaz ar-ruqya bil Qur'an, zamu iya fahimtar halaccin yin ruqya da alqur'ani a ƙarƙashin wannan hadisin aw sunna. A ƙarƙashin wannan hadisin zamu iya fahimtar halaccin yin ruqya da wani abu na sunna aw al-adiya ko kuma wata addu'a aw ghairiha, ko wani abu ma wanda ba addu'a bane, ba sunna ta zo da abin ba, ba qur'ani bane, aw hatta min ar-ruqa al-jahiliya, kai har ma dai ruqyar jahiliya ana iya amfani da ita dan kawar da wata cuta, malam tahtawi ala shirki, in dai bata kunshi shirka a cikin ta ba, in dai ba shirka a ciki. Jama'ar musulmi kun gane ko, Allah ya kyauta. To wannan shine muqaddimar da malam yayi akan abin da ya shafi bata sihiri, in ba kuma ta ba a gaba ko kuma a fasali shi da cikin wannan littafi. Malam sai ya kawo sihirin farko da yanda za a bi a bata sa, wanda kuma shine kawai zan dan tattauna akan sauran nau'ukan sihiri da ake yi, mu dan yi bayani a gurguje a cikin su dan mu ci gaba da littafin da muke yi. Da mun ce za mu karanta aqidatul mu'min ta Jabir al-Jazairi a daidai gabar da ya rubutu kanta kan al-jinnu wash-shayatin. To tsakani da Allah mun kalli, idan muka ce zamu, to zamu manta asalin karatun littafin da muke yi. Wannan yasa tunda muna da tsarin zamu zo a fara karatun wannan littafi na aqidatul mu'min, muka ce to a aje karatun wannan tunda shafuka ne masu yawa, a bari sai an fara karatun an zo gabar. Jama'ar musulmi kun gane, amma shi wannan sihiri da ke gaba wanda zamu karanta, yaduwar shi a cikin mutane a yau kawai shine abinda zai sa mu dan taba wata matsala a cikin sa. Shi yasa ya ce awwalan sihiru tafriq, sihiri da ake yi wanda ake raba tsakanin wani mutum da wani mutum, ko tsakanin wani mutum da wata sana'a, ko tsakanin wani mutum da gari ko unguwa ko gida, ko a raba tsakanin mutum da ɗansa ko ubansa. Jama'a kun gane ko, ko a raba mutum tsakanin shi da abokinsa. To wannan yana yaduwa kwarai a cikin mutane, musamman sihirin da ake na raba tsakanin mata da miji. Jama'ar musulmi kun gane ko, Allah ya kyauta. Sai ya ce qala ta'ala fi suratul baqara, Allah ya faɗa a suratul baqara ya ce wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki sulaymana wa ma kafara sulaymanu walakinna shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila ala al-malakaini ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه لما أكون غانيكو وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعه ولقد علم لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. wala bi sama sharobihi anfusahum law kanu ya'lamuna. Tun altafin da muke mun ta karanta wannan aya muna fassara ta kai tsaye zamu ci gaba. Malam yace wa an jabirin radiyallahu anhu kala, jabir yace Allah ya kara masa yarda, kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzon Allah yace inna iblisa yada'u arshahu alal ma'i, shaytan amma uban shaytanu shine iblis. Jama'a kun gane ko, annabi yace yana daukar gadan mulkin shi kullun garin Allah ya waye sai je aje shi akan ruwa, shine inna iblisa, lalle iblis yada'u arshahu alal ma'i, yana zuwa ya aje gadan mulkin sa da yake mulkar wannan sauran shaytanin aljanu, sai je aje wannan gadan mulkin nasa a kawuwa. Wannan kuma yana kwaikwayen, watan yana kokarin kwaikwayen yanda al'arshin Allah take. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace Allahu alal arsh wal arshu alal ma wal ma'u alas samai. Annabi yace Allah ya daidaita akan al'arshi, al'arshin kuma tana kan ruwa ne, ruwan kuma yana sama ne. Ya abin yake, Allah ya sani. Nassin Qur'ani ma Allah ya ce wa kana arshuhu alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al'arshin Allah tana kan ruwa ne. Ya akai haka, Allah ya haka ne dan ya jarrabe ku ya ga wa zai mai aiki kyakkyawa, waye zai yi mummunan aiki. Jama'ar musulmi kun gane wannan ko? To annabi ya ce inna iblisa, lalle iblis yada'u arshahu alal ma'i, yakan je ya dora gadan mulkin shi akan ruwa. Thumma yab'athu sarayahu, sai ya kalli masu mai aiki yaran shi, sai ya tura su bangarori na duniya, ko kubi gabas, ko kubi yamma, ko kubi kudu, ko kubi arewa. Fa adnahu minhu manzilatan a'zamuhum fitnatan yaji'u ahduhum fa yaqulu fa'altu kadha wa kadha. Fa adnahu minhu manzilatan, wanda yafi su kusancin matsayi a wurin iblis, yaran shi in ya aika su a cikin su wanda yafi girman matsayi na kusa da shi, shi iblis din a'zamuhum fitna, shine wanda yafi su girman fitna, fitinan ne da yafi kowa fitina a cikin su, shine ke samun matsayi mafi kusa da iblis a cikin yaran nashi da ya tuttura. Jama'a kun gane ko? Yaji'u ahaduhu, idan ya watsa su suka shiga duniya, ɗayan su in yaje abin da zai yi ya dawo wurin iblis din, fa yaqulu, sai buɗe baki ya ce ma iblis fa'altu kaza wa kaza, sanda ka tura ni naje na aikata kaza, naje na aikata kaza, sai lissafa miyagun ayyuka da ya rinka ingizawa ana wa Allah. Jama'a kun gane ko? Na ingizawa ne yayi luwadi, na ingizawa ne yayi zina, na ingizawa ne yayi kisan kai, na ingizawa ne ya sha giya, na ingizawa ne yayi ƙarya, na ingizawa ne, haka duk wanda yazo haka zai ta fada. Jama'a kun gane ko? Fa yaqulu, duk sanda ɗayan cikin su yazo ya gaya ma iblis cewa aina ingizawa ne yayi ɗayan abubuwan da muka fada, sai shaytan ya ce mai ma sana'ta shay'an, to me kai? Ba abin da kai tashi ka banu dan ka sa an yi zina, sai me? Ba abin da kai tashi ka banu. Kala, annabi ya ce thumma yaji'u ahaduhu, can ɗayan cikin waɗanda ya aika sai wani ya dawo, sai ya zo gurin iblis din, fa yaqulu, sai ya ce ma iblis ma taraktu, aini na je wata anguwa ne, na je wani gida ne a unguwar, na shiga na iske tsakanin mata da miji suna zaunan lafiya, dan abin da bai taka kara ya karya ba, sai na tunzura shi, na tunzuro ta kamar ɗaya zai haƙura sai in ƙara ziga shi, sai kamar zai sauka sai in ƙara ingizo fitina, ban yadda na bassa ba hatta farraktu bainahu wa bain imra'ati, sai da na tsaya tsayin daka na raba tsakanin shi mutumin da matar tasa. jama'ar musulmi kun gane ko kala annabi yace fayudnihi min sai shi dan asalin iblis din sai ya kusanto da wannan kusa da shi sai yace kai matso matso ta huta waya kuli ya rinka ce masa ni'ma anta madalla madalla ai yau kai ne madalla ka ko kyauta irinka ake nema aikinka ake so قال الأعمش الإمام الأعمش يتي أراه قال ني إنا غنين أنبو ما ياتي فيلتزمه سي جاوان ننسي رنغو ميشي سبو دياي مي أيكين دا ماشيني أيكي دي يبسو يغا أني أدوران أسا نواك ياتن قوى مسلم كارن أكلم مينيني أسلين يهات أكاد ما تكا كاغنت دي كيكاوات نبي أكو الدين ka ganta a gidan mutunci yarinya ce mai zuwa islamiya to san da ka zo kuka zauna da ita zaman aure ka rinka kallon menene kuma yake neman ya zama dalilin a ce ku rabu addini ne jama'ar musulmi kun gane wallahi in ka je kotunan mu na garuruwan nan namu idan ka kalli dan abin da ke sa mata su kai kotu ko kuma a ce wai wannan abin ne yasa wai namiji ya rabu da mace sai kaga yanzu wannan ya isa a ce har ya zama dalilin namiji ya rabu da mace saboda Allah addini ne abu dan haka dole ne maza ku rinka tsara mutunci da girman mata duk yarinyar da kaga an baka aurenta na rantsi da Allah ba dan ta rasa ci bane ba dan ta rasa sha bane da sitirarta ka ganta tana yawo ba ta rasa wurin kwana bane tana zuwa islamiya tana zuwa boko duk wani abu na mutunci iyayenta sun tsare mata wata yar ma wallahi yanda take hutawa a rayuwa a gidan iyayenta ba za ta yi haka a gidanka ba za ka iya rike ta irin yanda iyayenta ke rike ta ba to sai ka kalli dan abin da bai taka kara kariya ba yanzu wannan shine zakai sake a ce ka wulakanta wa mutane da nawa ka biya aka baka ita tsakaninka da Allah ka kalla ka gani tunda uwarta ta samu ciki take wahala da ita ta yi rashin lafiya ai magani har ta zo ta haife ta aka fara wahala da dawainiya da ita don Allah ya dinawa ne ta sa a jikinta zuwa lokacin da ka ganta ka ce kana son aurenta buhu nawa na abinci ta ci kamin ka ganta ka ce kana son ta nawa aka kashe kudin magani akan ta sai da ta zama da hakuranta duka sannan ka ganta ka ce kana so aka ce ka bada 20,000 shikenan iya abin da aka karba amma wannan ne zai ja ka wulakanta wa mutane ya ka ji tsoron Allah shedan ne ke ingiza ka dan abinda bai taka kariya kariya ba ya tuzuga ka ya tuntsura ka ba zai yadda ya bar wurin ba har sai ka biye mu abinda yake so shine ka sake ta jama'ar musulmi kun gane ko Allah ya kyauta sai malam yace ta'arifu abinda ake nufi da sihirut tafriq malam yace huwa amalu sihiri litafriq shine aikin da ake yi na yin sihiri dan raba bainar zaujaini tsakanin ma'aurata guda biyu tsakanin mata da miji auli basil bughdi ko kuma dan ayada kiyayya wal karahiya da kin juna da kyamar juna bainar sadiqaini tsakanin abokai guda biyu au sharikaini ko wadanda suka haɗu kan wata harka su biyu sai wani ya je asiri kawai dan ya raba tsakanin su anwa'u nau'ukan sihiri na tafriq na daya at-tafriq baina ar-rajuli wa ummihi akwai sihirin da ake dan araba tsakanin watan mutun da uwar da ta haife shi wannan sihirin galibi yana faruwa ne daga wurin uba ko wurin yan uwan da da uwar ta haifa jama'a kun gane ko idan uban ya ga dan nan Allah ya mai fatahi a rayuwa yana samun arziki amma baya kula da shi yana kula ne kawai da uwarsa sai uban ya je ya sa ai sihirin da zai raba tsakanin dan da uwar wani lokaci haka ta kan faru wani lokaci ko yayi ne ko kanni ne sai su ga uwar ba wanda take so kamar wannan sai su je su sa ai sihiri dan a raba tsakanin shi wannan dan da uwar jama'ar musulmi kun gane ko Allah kyauta nau'i na farko kenan sihirin da ake dan raba tsakanin uwa da danta na biyu at-tafriqu bainar rajuli wa abi sihiri da ake yanda ake yi dan raba tsakanin mutum da mahaifinsa shi kuma wannan yana iya yiwa ya faru daga matar uba wanda ba ita ta haifi dan ba jama'a kun gane ko kuma ita uwar dan idan ta ga hankalin dan ya koma kan uban kawai ya fita harkarta to sai ta je ta sa ai asiri dan a raba tsakanin dan da ubansa ko kuma kishiyar uwar dan ta ga a ƴaƴan uban gaba daya babu wanda yake so kamar wannan yara sai ta je ta sa ai sihiri dan a raba tsakanin uban da shi dan wani lokaci kuma ƴan uwan shi ne ke zuwa su sa ai sihirin dan suna ganin kamar ubansu ya fi son shi wannan a cikinsu sai ai sihiri dan a raba tsakanin uban da shi dan dama kun gane ko nau'i na uku at-tafriqu bainar rajuli wa akhihi sihiri da ake dan a raba tsakanin mutum da dan uwan shi da suke uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma a raba shi da dan uwansa wanda suke uba ɗaya ko dan uwan shi da suke uwa ɗaya kawai jama'ar musulmi kun gane ko wannan kuma ƴan uwa ko kuma abokai sukan yi haka wani lokaci abokai ne sai su ga duk wanda ke son ya more ka in dai ba ya kama kafa da wancan ba kanin naka to ba ta yiwuwa sai su je su asiri dan su raba tsakanin kai da kanin naka ko kai da wannaka jama'ar musulmi kun gane ku Allah kyauta nau'i na hudu nasihiru tafriq at-tafriqu bainar rajuli wa sadiqihi sihiri da ake dan raba tsakanin mutum da abokin shi sai kaga mutum tsakanin shi da wani ba abin da ke raba su sai bacci to wani na nan na jin haushin haka to daga cikin masu jin haushin haka wani lokaci kakan samu matar mutum jama'a kun gane ba ta son ta rinka ganin shi mijinta tare da wani ba dan komai ba dan tana ganin kullun yana ƙara dora mijinta akan alheri ita kuma ba ta so sharri take so jama'a kun gane to sai ta je ta sa ai sihiri dan a raba tsakanin mijin nata da abokin nashi jama'a kun gane ko Allah kyauta nau'i na biyar na sihiru tafriq at-tafriqu bainar rajuli wa sharikihi sihiri da ake dan raba tsakanin mutum da abokin harkar kasuwancinsa an gane fit tijara wurin harkar kasuwanci Allah ya hada kan tsakaninka da wani za ku tafi gari mafi nisa international business kuke idan kuka je kuka shigo da kaya sai ku sa kaya da sauki ku hada kai kuna taimakon mutane sai a ga hadin kan nan na